sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ibrahim Kalmasiga Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasigar ba sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 6 ga watan April na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, Rasha ta ce za ta bada haɗin kai ga Majalisar Ɗinkin Duniya game da makomar dubban yaran ƙasar Ukraine ɗin nan da ake zarginta da yin awon gaba da su, muddin aka bi ka'ida a cewar wata jami'ar Rashar. ‘Yan majalisun dokokin tarayyar Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da Rasha ko China ta yi cewa kar su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Sannan wata kungiya a Amurka na shirin kashe dala miliyan 70 don kafa wata sabuwar jam'iyya da zumar samar da dan takarar shugaban kasa na uku idan ta kama.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa an kashe akalla mutane 8 a wani rikici tsakanin makiyaya da manoma a jihar Taraba.
Lalle an samu aukuwan wani fitina da ya faru a ƙauyen Fesati da ke ƙaramar hukuma kusa a nan jiya Taraba, inda an samu dai wasu kutubawa da aka kashe su, mutum sun kai 8.
Ofishin kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour ya mayar da martani kan zargin cin amanar ƙasa da gwamnatin Najeriya ta yi wa Peter Obi.
Za a zo a faɗa maka a masallaci, a ce maka kakka zaɓaɓɓe ya mai ko kakka zaɓaɓɓe wani ba musulmi ba. Ɗan nan an yi su da yawa, ba wanda ya ce uku. Tutar mu dai alhamdulillahi Allah ya karɓe ta, tutar ya yi sanmu. To sai a zo a manna mana wannan maganar cewar kila ko muna ci da maganar addini ne.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin azumin watan Ramadan. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Rasha ta ce za ta bada cikakken haɗin kai game da makomar dubban yaran nan 'yan ƙasar Ukraine waɗanda kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta tuhumi shugaba Vladimir Putin da wata babbar jami'ar Rasha da laifin yin awon gaba da su, a cewar ita jami'ar jiya Laraba. Sai dai kash, babu wata tuntuɓa da ake yi a hukumance da Ukraine kan batun, duk da yake a shirye muke mu yi aiki tare da hukumomin da abin ya shafa. Abinda jami'ar Maria Lobaba Belolova, kwamishinar harkokin yaran Rasha, ta faɗa kenan a wani taro da Rasha ta kira a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ƙara da cewa ba su gabatar mana da wata buƙata ba ko sau ɗaya, in banda wasu zarge-zarge marasa tushe da suke yi ta kafafen yaɗa labarai. ‘Yan majalisun dokokin tarayyar Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da ofishin jakadancin China ya yi cewa kar su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Wani ayarin ‘yan majalisun dokokin tarayyar Amurka daga manyan jam’iyyun ƙasar biyu, bisa jagorancin kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy, ya shirya ganawa da Tsai Ing-wen a ɗakin karatu na tunawa da shugaba Ronald Reagan da ke Simi Valley a California. Sa'o'i gabanin ganawar, wata kafar yaɗa labaran Amurka mai suna Punch World News ta ba da rahoton cewa wasu daga cikin 'yan majalisun sun samu wasiƙun imel da ke bayyana abin da ta kira matuƙar damuwa da kuma adawa da hakan da China ke yi da wannan abin da ake shirin yi. A halin da ake ciki kuma, kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy ya gana jiya Laraba da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a California, yana mai kiranta wata mashuhuriyar ƙawar Amurka. Yayin fara ganawar, McCarthy ya ce, "Ina da ƙwarin gwiwar cewa za mu ci gaba da samun hanyoyin da mutanen Amurka da Taiwan za su yi aiki tare don bunƙasa tattalin arziki mai kawo walwala da demokaradiyya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali." Tsai ta amsa da cewa, "Mun fi ƙarfi idan muka haɗa kai." To amma ta kuma yi gargaɗi cewa barazanar matakan soji da ke fitowa daga China wadda ke ikirarin cewa Taiwan yankin kasarta ne ba abun wargi bane, ta ce Taiwan na buƙatar abin da ta kira yanayi na zaman lafiya, sannan tana ƙoƙarin zama amintacciyar abokiyar hulɗa ga duniya.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wani rikici da ya ɓarke tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen Fesati da ke ƙaramar hukumar USA a jihar Taraba ya yi sanadin kashe mutane aƙalla 8 da kuma ƙona gidan sarkin USA. Daga Jalingo ga rahoton da wakilin Malado Salisu Garba ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ce dai ta tabbatar da wannan rikicin da ya faru tsakanin manoma da makiyaya a yankin Fesati da ke ƙaramar hukumar USA a jihar Taraban. Ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan SP Usman Abdullahi, rikicin da ya janyo rasa rai sama da 8 da kuma ƙona gidan sarkin garin USA.
Lallai an samu aukuwan wani fitina da ya faru a ƙauyen Fesati da ke ƙaramar hukumar USA a nan jihar Taraba, inda an samu dai wasu kutubawa da aka kashe su. Mutum sun kai 8, sannan matasar da suke wannan ƙauyen Fesati suna tuhuman ainihin ai Fulani ne suka kashe wayannan yan al'umma kutub din.
Wannan rikicin manoma da makiyayan ne ya sanadira wasu fasatattun matasa suka kawo hari gidan sarkin garin USA, suka kokona gidan tare da tarwatsa iyalansa, kamar dai yadda shi sarkin da yanzu haka yake gudun hijira ya shaida mun da bakin sa. Yayin da na fara tambayar sa sunan sa ta wayar talaho, wanda yace
don listan mai suna Andrew Adebe karfe 7 haka nan na gida san sai abin da yake faru ba kaure na ji dindiga papa 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 gidana ina gane har ana ka fasa ba mana takatanka sai na fita sai suka kama ne suna kama ne suka ce za su kashe ni yau da suka kama ne na waran su sun zo suna yi kokowa da su suka kuce na hannun shi na shiga dakin makoci na har da yaka ban sira ba an ga fasa dakin makoci nan din ma da suna fikin aka fita da ne waran su suka zo da machine ruwan su ya yi fitina na rufo da rumbo da suka zo da yaran guda biyu a kasafin gida sun zo suka fita da ni har aka fito da ni rumbo.
Honorable Musa Abarshi dai shine shugaban karamar hukumar USA wadda koye murabus sakamakon aukuwan wannan lamarin, domin a cewarsa ya yi iya nashi kokari domin ganin ya shawo kan matsalar, amma dai haƙarsa bata cimma ruwa ba, bai da wani tagomashi koko wani hanya da zai tallafa wa al'umma da lamarin ya shafa a yankinsa. Hakan ya sanya ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban karamar hukumar USA a jihar Taraban, wanda ya ce
dole duna abin da zai faru da su zan kare su, so aka waye gari yau na gagara kare su zai yi kyau. Ba abinda bai ba gwamnati ta ɗan aka zamun ne zan samu biya bukatu na wayannan mutanen wanda suka ji ciwon kai su asibiti. Yanzu da nake magana da kai wallahi wasu ma inda za su matsugune ma babu. Jiya na gan yan wana suna kwanciya gindin itatuwa a daji, to amma inda yake na gan banda wani karfi fiye da karfin da ya kamata gwamnati su bane sai da nayi murabus.
Yankin USA da Takum yanki ne da aka dade ana fama da matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya a yankunan, sai gashi a baya-bayan nan kuwa al'amarin ya yi sanadiyar kashe rai aƙalla 8 da kuma ƙona gidan babban sarki na ƙaramar hukumar USA a jihar Taraban. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Ibrahim ya dada labaran duniya kashi na biyu.
To baballe, wata kungiya a birnin Washington na Amurka na shirin kashe dala miliyan 70 don kafa wata sabuwar jam'iyya da zamar samar da ɗan takarar shugaban ƙasa na uku. Kungiyar ta damu da yadda takara tsakanin shugaba Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a shekara ta 2024 ke dada zama abu mai yiwuwa, duk da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa akasarin Amurkawa sun fi son kar kowannensu ya yi takara. Kungiyar mai suna No Labels, ma'ana marar ɓangare, tana kiran kanta kungiyar Amurkawa masu aiki da hankalinsu, kuma ta yi shekara da shekaru tana kokarin ganin an cimma daidaito tsakanin manyan jam'iyyu biyu a majalisun dokokin tarayyar Amurka. A tsawon shekara guda da ta gabata ko mafi, kungiyar ta maida hankali kan zaben shugaban kasa, tana mai imanin cewa akasarin Amurkawa sun gaji da tsarin jam'iyyu biyu wanda ke cike da takaddama tsakanin Democrat da Republican. To sai dai kungiyar ta ce har yanzu bata yanke shawara na tsaida takamaiman ɗan takara ba, tana cewa yin hakan zai zama wajibi ne kawai idan tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat babu wadda ta tsaida ɗan takara da akasarin Amurkawa masu tsakatsakin ra'ayi na siyasa suka amince da shi. Kasar China na ganin tana da hurumin sake fasalin harkokin duniya, abinda wani ɗan tawayen China mai suna Ai Weiwei ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya Laraba gabanin buɗe dandalin baje kolin kayan fasaharsa a birnin London. A wannan baje kolin da aka yi a dandalin ajiye kayan tarihi na fasahar sassaka da siffa, akwai dubban abubuwa da wannan ɗan China mai fasaha da ya tattara tun daga shekarun 1990 zuwa yau. Ai, ɗan shekaru 65, wanda ɗan wani mawaki ne da tsohon shugaban jam'iyyar Communist ke ji da shi, wanda ya taka rawa wajen siffanta dandalin wasan Olympic na shekara ta 2008 da aka yi a birnin Beijing, mai yiwuwa shi ne fasihi ɗan China mafi shahara a wannan zamanin. To amma ya shiga uku bayan da ya cecciki gwamnatin China, kuma an jefa shi kurkuku na kwanaki 81 a shekara ta 2011, inda daga baya ya koma ƙasar Jamus bayan shekaru huɗu.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu sake lekawa Najeriya. Ofishin kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour ya nuna damuwa ainin kan zargin cin amanar ƙasa da gwamnatin Najeriya ta yi wa Peter Obi. Wannan ya biyo bayan bayanan ministan labaru Lai Muhammad a Amurka cewa kalaman Peter Obi cewa san ba daidai ba ne a rantsar da Bola Tinubu a 29 ga Mayu ba don bai lashe zaɓe ba ya zama cin amanar ƙasa, don haka zai iya tunzura jama'a su tada fitina. Nasura da Mel Hikaya gare ka.
Tun gabanin bayanan na Lai Muhammad da ke nuna matsayar gwamnatin Najeriya, tuni hukumar NBC da ke kula da kafafen rediyo da talabijin da ci tarar gidan talabijin na Channels naira miliyan 5 don zantawa da mataimakin ɗan takarar Labour da Tibaba Ahmad, da shi ma ke nuna rashin dacewar rantsar da Tinubu. Shi kansa Peter Obi ya yi watsi da zargin da nuna takeicin cewa wasu na neman ɓata masa suna, kuma musamman a ce da irin ministan labaru Lai Muhammad kan abin da ya ce don karguwa ne da ya samu. Yana mai musanta faifan sauti da ya fito da zantawarsa da shugaban majami'ar Winners Pastor Oyedepo, inda aka ji Obin na zayyana zaben da ya gabata a matsayin yakin addini. Kakakin kamfen ɗin Yunusa Tanko ya ƙarfafa bayanan na Obi, amma in ma laifi ne kowane ɓangare ya aikata irin haka.
Za a zo a faɗa maka a masallaci a ce maka kakka zaɓa ɗaya mai ko kakka zaɓa wani ba musulmi ba, wannan an yi su da yawa ba wanda ya ce uku. Tutar mu dai alhamdulillahi Allah ya karɓe ta mutane na san mu. To sai a zo amma muna mana wannan maganar cewar ita ko muna ci da maganar addini ne. Tsakanin gaskiya ya kamata mutanen mu su farga balle arewacin mu na Najeriya.
Shin zargin mutum da cin amanar ƙasa ya wadatar ko akwai abin da gwamnati takan yi daga baya bisa tanadin tsarin mulki? Barista mai nasara Kogo Umar masanin tsarin mulki ne.
To wannan ya rage ga gwamnati. Idan gwamnati tana la'akari da nauyin da take da shi karkashin sashe na 14 sakin sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ce talaka shine dodon da ake matsafi da sunan demokradiya, ma'ana sovereignty belongs to the people, to dole ne a kare haƙƙin miliyoyi 220 na 'yan Najeriya akan irin wannan mummunan kalamu da Peter Obi yayi, ko kuma ba ma shi ba, duk wani wanda yake yayi wani kalami wanda yake zai iya kawo mana tsaga ko kuma baraka ko kuma barewa a jamhuriyar Najeriya da take dogaran ƙasa, dole ne gwamnati ta tashi a karkashin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya dole ne babu wani wanda yake wani a gaban shari'a to saboda haka dole ne a gurfanar da irin waɗannan a gaban kotu a bincike su su yi bayanin me suke nufi da irin wannan kalamu da suka faɗi
anan Yunusa Tanko ya buƙaci jami'an tsaro su tono waɗanda suka yi kwarmaton hirar salula ta Obi dan yana ganin su ke neman ta da fitinar
wannan fefe dole ne a bincike ta su waye suka fito da ita su waye suka fallasa ta kuma ɗan jarida ya kamata ku bincike domin an saba kurin mutum ya zo ya fito da magana a yanar gizo ce kurin kowa ya kama ba za mu kokari mu san zo daga ina ta fito ba wane ne ya wallafa ta to wata ran za mu samu an faɗa mana cewa shugaban ƙasa ma gaba ɗaya ya ce shi ba shugaban ƙasar Najeriya ba ne
za a jira a ga mataki na gaba na gwamnatin da zuwa yanzu zargi ne kadai ta ambata yayin da Obi Atiku na PDP da jam'iyyar APM ke neman kotu ta soke nasarar Tinubu da nuna an yi rufa-rufa a zaben Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka Kuda maha tambaya nikeda Kuda maha tambaya nikeda
Unjiyo ndi sike kawukudi Ma sina bada kutu Ba kuta isiki baya watanya deka mata siwa matang ampani wajan saya atakara sike bada suba
Idankalura siyasa rumuta Nigeria Kusan ana samun abinda ake cewa ci gaban mai hakan rijiya muna yin gaba muna da lalacewa
tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kudade a hannu an kirkiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci to koya aka zo aka dan jefa maka dole ka karba kai masa abinda ka suke so
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazantar rawar da mata suka taka a babban zabe da aka gudana a Najeriya da burin su na ƙara shiga a dama da su ya gamu da cikas har yanzu muna tare da honorable Maryam Umar kofar mata ya siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar dake sharhi kan al'amuran yau da kullum sai comrade Hayya Shu'aibu Ngogo shi ma mai sharhi kan al'amura da suka shafi shugabanci a tattaunawa da muka faro makon da ya gabata comrade Shu'aibu yana bayani kan rauni da aka samu a tsarin tallafin da waɗansu kungiyoyi ke badawa na ganin mata sun samu shiga lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya jagoranta
kungiyoyin da suke kawo kuɗi ma suna bada kuɗin ba kuɗaɗe suke bayarwa ta hanyar da ya kamata siyo matan amfani wajen tsaya takara suke bada su ba ko kuma ma ba sa bawa matan da za su yi takara kai tsaye mai wani to sanyoyi suke bi da sunan cewa ana taimakawa matan amma gaskiya ba a yi
ɗaya daga cikin batutuwan da ta bijiro da su shine cewa ku maza kuna mamaye ko kuma maza suna mamaye wato harkokin siyasar sun hana su saka ta misali baka ganin cewa kamata ya matan su ma su dage sosai domin su sama kansu yanci
eh za su wannan gaskiya ne maza sun mamaye to amma na tabbatar za su dage abinda Bahaushe yake cewa wai duka yau duka gobe shi kan sa bakin ba auzin tawaye nan gaba za a yi ai ga mace dan ta fito takarar gwamna kuma ana kafsa da ita wannan shine karin farko wannan wata alama ce wata dan bace ina tabbatar ma da cewa nan gaba zaben da za a yi zai nuna a fili irin mata akwai mata mana gartutu wanda irin waɗannan danniyan nan da ake yana ɗaya daga cikin abubuwan da hana su motsi amma wannan ta Adamawa ai ya nuna a fili cewa ga irin yunkurin da ta yi ga kuma yanzu ta kai ga cin zabe ma duk mayan da za dan wannan alamu ne ya nuna cewa kamar wata wani danniyar ce da ake nema a yau matan karara
barista Amina duk zancen nan da ake ta cewa mata su fito takara su shiga gwamnati a dama da su shine kusacin su da iyali saboda su suna da bukatu na musamman bayan nasu na kansu kuma akwai yara a ƙarƙashin su kuma abin mamaki matan nan su ne fa suka fito an ce sun fi kowa jefa ƙuri'a amma kuma gashi kuma mata ƴan uwansu sun faffada a zaben me yake faruwa
to a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim kamar yanda wanda suka gabata suka magana ni zan kalla abanta dan wani bangare guda daya kamar yanda ka sani mata su ne jigon tafiyar iyali saboda mu muke daukan ciki mu muke haihuwa mu muke shayarwa mu muke raino mu muke tarbiya to duk inda mace take tana son zaman lafiya da kwanciyar hankali idan ka lura siyasar mu ta Najeriya kusan ana samun abin da ake cewa ci gaban mai hakan rijiya muna yin gaba muna da lalacewa siyasar ta koma ta tashin hankali ta dabanci ta cin mutunci wanda ita kuma mace a dabi'ar ta da halittar da Allah ya mata ba ta so duba da cewar idan kaga wahalar da mata suke sha yanzu misali a Kano inda nake inda na sani dan ka je asibitin Nasarawa asibitin Murtala da duk wani asibiti na Kano adadin haihuwa da mutuwa kusan ne ma ake aikan kankan matan nan mu muke haihuwa mu muke mutuwa ƴaƴan mu ne suke haihuwa zaka ga dukkan madafin ikon nan mazan nan sun tantare da karfin kwanji da tashin hankali wanda ita kuma mace bata san su ba
amma kuma ana bata indomi a bata taliya ko atamfa kuma ta je ko sabulu kuma ta je ta dangwala
ba wannan zaka faɗa amma yanzu an kai wayewar da za a karba kuma mace ta samu abin da ranta yi mata daidai a wannan bangaren an samu ci gaba sai dai abu ɗaya da zaka ce wannan manipulation ban san ya zan ce manipulation da Hausa ba wannan wani kadandana da dukunkuna da maza siddabar da maza suke wanda kamar yanda Hajiya Maryam da Malam Yahaya suka faɗa kuɗin da ake samu a harkar siyasar nan mazan nan sun riga sun dage sun ce su kadai za su wanda idan ka duba tun daga 1999 zuwa yanzu International Convention ne African Charter kasashen da suka ci gaba duk sun sa hannu cewa ga wani adadin kaso da za a bawa mata wanda kiri-kiri an ki a girmama wannan dokar wanda rashin girmama dokar shi ta ja mana duk yanzu in zaka duba gidan yari matasa ne a ciki
amma tambayar da ake babarsa tambayar da ake kullun abin da ke daure mutane kai shine alƙalima sun nuna zaben nan da aka yi Najeriya na shugaban ƙasa da na gwamnoni nan da na ƴan majalisa kashi mafi tsoka mata ne suka fito suka yi abin da ake sare shine dukkanin kusan ƴan takara mata da suka samu dama za su tsaya takara a ga su ne suka ci zabe yaya aka yi matan nan su suka fi jefa ƙuri'a kuma matan ƴan uwansu suka zo suka fadi
to duk da dai ana cewa demokradiyyar Najeriya jaririya ce amma duk mutumin da aka ce ya kai wajen shekara 26 ai kaga ya isa aure to abin da yake faruwa dai kamar yanda wanda suka gabata suka yi magana har yanzu dai danniya da fin karfi irin na maza ne misali yanzu akwai takarkari misali na gwamnoni babu manya-manyan jam'iyyar nan da a ciki ta ce a dauki mace ta zama mataimakiyar gwamna kuma ba zan shiga rigar malamai ba amma a daidai gwargwadon sani na addinin musulunci shin haramcin shugabancin mace da kuma tabbatuwar adalci wanne musulunci ya fi so abu biyu ne shugabanci da adalci adalci shi ake nema a ko ina matan nan yanzu wannan siyasar da malamai suke ta kumfar baki a kanta cewa mace ba za ta shiga ba Allah bai ce ba tambayar da zami wa malamai wai daman irin wannan siyasa ita addini yake nufi mu mun sani a tsari a inda malamai suka karanta mana a tsari na shari'ar musulunci babu wani political party babu wani delegate babu wani primary election babu wato wannan shi muka sani musulunci tunda an ajiye ba musuluncin ake ba demokradiyya ake to a fito a gaya mana inda demokradiyya ta hana mata su tsaya ake fakewa da addinin musulunci yanzu inda zaka san abin san kai ne idan yanzu mutum bai da lafiya aka ce za a yi mai operation baya tambaya likitan mace ce ko namiji ce sai a shugabanci idan an zo za a tuka jirgin sama aka ce ai pilot kaza ga awoyin da yana ba a tambaya mace ce ko namiji illa iyakaci sai abin ya zo madafin iko saboda da tare da dukkanin girmamawa ga mazan nan su suka iya daba dan babu mace da za ta haifi da mace ta ce dauki makami ka je dan saboda ni ba a yi a siyasar mata a duniya ba a haka su dai suke yi shi yasa a koyaushe suke kange mata, suke hana mata su shigo, saboda idan mace ta shigo aka dama da ita, za a samu zaman lafiya, za a rage babakere da handama da sata kudin al'umma, za a rage sata a ilimi, za a rage sata a ma'aikatan lafiya, za a rage duk wani al'amari da ya shafi mata. Za a yi, saboda an ka duba addinin musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa mata dama sosai.
Honorable Maryam, har yanzu tambayar da na yi wa ita barista Amina, ita zan dada maimaita miki, domin ga alama ba ta bada amsoshinta gaba ɗaya ba, watakila. Mata sun fi yawa a ƙalƙalman da aka fito aka yi zaɓe na shugaban ƙasa da na gwamnoni da 'yan majalisar nan da aka yi, amma kuma mata sun fi kowane lokaci faɗuwa zaɓe. Me yake faruwa ko me ya faru?
To, wato abinda nake so in shaida maka, ni a inda na yi zaɓe, gaskiya maza sun fi mata fitowa. Muna tabbatar maka da wannan abin kusan baki ɗayan ƙasar nan ne. Mata ba su fito zaɓe kamar yadda maza suka fito a zaɓuɓɓuka na baya ba. Dalili shi ne, matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zaɓi abin da suke so ba a ba su.
Amma an ce akwai rahotanni da suka tabbatar cewa an taɓa su taliyar indomi da sabulu kuma sun ji sun dan
gwada. Ai, ba za ka hana ba, tunda aka ƙaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kuɗaɗe a hannu, mutum yana jin yunwa ba shi da shi, ka zo ka ba shi sai ya kikar ba? Ai, ba zai yi ba. Kuma dama an ƙirƙiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci, saboda in an sa ku a cikin wahala da musiba da ƙaƙa na kayi, to ko ya aka zo aka dan jefa maka, dole ka karɓa ka yi masa abin da ka suke so.
Kaɗan kenan daga bayanin barista Amina kan wannan batu, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda za mu ɗora kan wannan muƙalar. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu Honorable Maryam Umar Kofar Mata, da barista Amina Umar, da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ngogo, sai kuma madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari, da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsu da kuma sauran abokan aiki da suka hada da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Ai, mata su ne duniya, su ne
a gaida alheri. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe, ga karatun Alƙur'ani mai tsarki daga bakin yara manyan gobe, albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Usman Khalifa daga Sharatu Sabulu Salam Accra, da karanta suratul Rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. الشمس والقمر بهزوان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تؤثروا الميزان والأرض ودعان أنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأبز الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتكئان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار منشآت في البالك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وابقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سرق الله العظيم.
To, masu sauraro, sai a yi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba. Amma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti, kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.